بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد أن حال مرتهل في مساقطه وما يغضبه متعرض للعنته قد هان حقه وأمره عليه فأضاءه وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعادى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب وقد قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن وهذا شأن كل من جهد صفات كماله ونؤوت جلاله ووصفه بما لا يليق به فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسان ظن بربه فتأمل هذا الموضوع وتأمل شدة الحاجة إليه وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاك الله وأن الله يسمع ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل وهو مقيم على مساقطه مضيء لأوامره معطل لحقوقه وهو مع هذا يحسن الظن به وهل هذا إلا من قدع النفوس وغرور الأماني وقد قال أبو أمامة بن سهل بن هني دخلت أنا وأروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت لو رأيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الله وكانت عندي ستة دنانير أو سبعة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها قالت فشغلني وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفاه الله ثم سألني عنها فقال ما فعلت أكنت فرقت ستة دنانير فقلت لا والله لقد شغلني وجعك قالت فدعا بها فوضعها في كفه فقال ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده وفي لفظ ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذا عنده فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك أنك لن تؤذب ظالما ولا فاسقا فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله فإن النار لا تمسه فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina, a wannan yammaci na ranar Talata, wato daren Laraba 12 ga watan Safar, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1434, wanda kuma ya zo daidai da 25 ga watan 12 miladiya ta 2012. A wannan majalisi mai albarka, majalisi wanda muke karatun littafi mai suna Adda'u wad-Dawa, ko kuma Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an ad-Dawa'i Shafi na Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyya, wanda ya rasu hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 751, wanda kuma wannan shine darasinmu na 18 a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci, wannan shine na 194, da kuma muka tsaya akan bayanin da Ibn Qayyim yake yi game da hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama, wanda yake ruwaito shi daga ubangijinsa, ana inda husni dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sha'a, hadisin da wasu bara gurbi suke yin hujja da shi ba a mahallinsa ba, ta yadda suke yaudarar kawukansu, suna aikata aika-aika, suna katogwararsu, suna saban Allah, sannan kuma suna hujja da cewa suna kyautata zato ga Allah, suna da kyakkyawan zato da tsammani a gurin ubangijinsu, saboda ai Allah ya ce ana inda husni zanni abdi bi, ina nan a inda bawa na ya zace ni, saboda haka su suna da kyakkyawan zato a gurin ubangiji, kuma ubangiji ne ya ce duk wanda ya kyautata zato to zai sami wannan abin da ya kyautata. To shi ne Ibn Qayyim yake cewa wannan hujja yaudarar kansu suke da ita kawai, babu yadda za a yi mutumin da yake rayuwarsa gaba daya assasa ta akan saban Allah, ya assasa rayuwarsa akan sabawa Allah da manzansa, ya assasa rayuwarsa akan biyayya ga shedan, ya assasa rayuwarsa akan zalintar bayin Allah da cin haƙƙin su, kuma a samu kyautata zato a zuciyarsa, ba zai yiwu ba. Dole ne mutumin da ya san ba daidai yake ba, ya san yana cikin aikin laifi, to babu yadda za a samu nutsuwa, har ma a ce wai ya kyautata zaton cewa in an je lahira yana da mai kyau. To shi ne Ibn Qayyim yake dogon sharhi game da wannan hadisi, ta yadda wannan hadisi suka yi hannun riga da halin su waɗannan mutane masu yaudarar kawunansu, cewa kaifa yakunu muhsin adh-dhanni bi rabbihi man huwa sharidun anhu, ta yaya mutumin da ya gudu ya bar Allah zai zama kuma mai kyautata zato da ubangijinsa, halun murtahilun fi masakhitihi, yana faɗi tashinsa a cikin abin da yake hushin Allah ne, wa ma yughdibuhu, da abin da zai fusata ubangiji, wato yana rayuwa a cikin abin da yake hushin Allah ne, abin da yake saban Allah ne, abin da zai jawo masa hushin Allah shine abin da ya rubebe shi a rayuwarsa, muta'arridun lil'anatihi, yana jefa kansa cikin la'anar Allah, ta yaya wanda zai zama mai kyautata su ga ubangijinsa, kad hana haqquhu wa amruhu alayhi fa adaa'ahu, haƙƙin Allah da yake kansa da umarnin da ubangiji ya yi masa ya zama a gurinsa ba komai ba, saboda haka sai yake wulakanta da tozarta umarnin Allah, wa hana nahyuhu alaihi fartakabahu, halin da Allah ya yi masa na kada ya yi wasu laifuffuka shi ma ya zama ba komai a gurinsa ba, don haka ya fada cikin waɗannan laifuffuka, wa asarra alaihi, sannan ya doge akan wannan laifin. To wanda yake cikin irin wannan rayuwa, ta yaya yaya zai zama mai kyautata ga ubangiji? Babu yadda za a yi munanawa ta zama ta hada hanya da kyautata zato, kamar yadda Ibn Qayyim ya yi misali a wancan darasin muka karanta, yace ta yaya bawan da zai guje wa ubangidansa bayan ya munanawa ubangidan kuma ya gudu, ta yaya zai yi tunanin cewa duk ranar da suka gama da ubangidan nan nashi zai karrama shi? Wannan tunanin ba zai taba zuwa ga mutumin da yake mai hankali ba, ya san yayi ba daidai ba, yayi ta'adi, yayi banna, kuma ya gudu, kuma wai ya rika ji a ransa cewa duk ran da suka hadu da wannan ubangida nashi, ubangidan zai kalalo shi, ya karrama shi, ya girmama shi. Mutumin da yake wannan tunanin dabba ne, bai da hankali. To haka nan wanda yake yi wa Allah ta'ala gatsali, yake karan tsaye cikin umarnin Allah da hannunsa babu ta yadda za a ce a zuciyarsa kuma akwai tunanin Ubangiji Ta'ala jiran da suka hadu Ubangiji zai zama sa goma ta arziki wannan ba za su taba haduwa a cikin zuciya ba zai zama a cikin tsoro da fargaba yake rayuwa shine yace wa kaifa yuhsinu dhanna bihi man barazahu bil muharaba wa ada awliya'ahu wa wala a'da'ahu ta yaya zai zama mai kyautata zato ga Ubangijin sa wanda yayi fito na fito da Allah sannan yayi nuna gaba da kiyayya ga masoyan Allah waliyansa sannan ya nuna kauna da soyayya ga makiyan Allah ya so makiyan Allah yake masoyan Allah yayi fito na fito da Allah ta yaya wannan zai rika jin cewa duran da suka hadu da Allah Ubangiji zai masa goma ta arziki zai bashi ta goma shin da yake bawa mutane da suke masu biyayya babu shakka wanda duk zai ce akwai wannan a ransa to ya raina hankalin mutane ma wajahada sifata kamalihi yayi jayayya yayi rigima ya kiyarda da sifofin kamala ta Ubangiji wa asa'a dhanna bima wasafa bihi nafsuhu wa wasafatu bihi rusuluhu yadda yake a nuskata ko yadda yake a nuskata ko wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko har ila yau yayi ja yayi rigima ya muna da zato game da abinda Allah ta'ala ya sifanta kansa da shi ko kuma manzanninsa suka sifanta shi da shi ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da shi wato a rayuwarsa yake amincewa da sifofin Allah wanda suka zo a Al-Qur'ani yake amincewa da sifofin Allah da suka zo a cikin sunna sahihiya an sifanta Allah da wata sifa Ubangiji ya sifanta kansa da sifa ta kamala Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa yace bai yadda da wannan ba yayi rigima da masu tabbatar da wannan sifa da Ubangiji ya sifanta kansa da shi manzansa sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da ko yayi ja da ma cewa Allah ta'ala bai ma sifanta da wata sifa ba kamar yadda Jahab ibn Safwan da mabiyansa suka yi na cewa ba su ma yadda Allah ta'ala ya sifanta da wata sifa ba dukkan sifofin da suka zo a Al-Qur'ani na Ubangiji ko kuma suka zo a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam sahihiya wannan duk suna bayanin zatin sa ne amma ba sifa suke nufi ba saboda ka As-Sami'u Al-Basiru Al-Alimu duk ma'ana ɗaya gare su baka cewa As-Sami'u yana ji mai ji ne ko Al-Basiru mai gani ne ko kuma Al-Alimu masani ne ko Al-Hayyu mai rai ne ka ba su ma'anoni daban-daban a'a duk suna nuna zati ne kawai guda ɗaya saboda ka ma'ana ɗaya suke dauke da ita kaga babu shakka wannan fito na fito ne da nassin Al-Qur'ani fito na fito ne da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to duk mutumin da zai muna da zato ga sifofin Allah ya rika ganin tabbatar da waɗannan sifofi suna nufin ko yana nufin kwatanta Ubangiji da wata halittarsa ce an ka tabbatarwa da Allah yana da hannu kenan Allah ma yana da bangarori ko yana da gabobi kamar yadda muke da shi kamar yadda muke da gabar hannu muke da gaba ta kafa muke da gaba ta ido to kakka tabbatarwa da Allah irin waɗannan sifofi domin in ka ce Allah yana da hannu ko yana da ido ko yana da kafa to babu shakka a tunanin su ka kwatanta shi da mahaluki don haka sai su kore waɗannan sifofi gaba daya ce Allah baya so don haka ba za a ce inna Allah yuhibbu ba kaka ce Allah yana so sai dai ka ce yana nufin sakankawa inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin ce Allah yana nufin sakankawa masu tuba yana nufin sakankawa waɗanda suke masu tsarki saboda haka ba za su tabbatarwa da Allah sifatul muhabba ba da za ku duba a cikin tafsirin jalale za ga duk inda yuhibbu yazo za a ce yusibu sai ko a ce yuridu isabata sai a fassara mahabba da irada wanda kuma irada daban mahabba daban ko wace sifa ce ko duk inda Allah ta'ala ya ambaci kalmar intikami ko fushi ko fushi al-ghadab wa ghadiba Allahu alaihim maimakon a ce yayi fushi da su sai a ce wa wantaka ko wa azabahum ko arada ta'zibahum sai a fassara wannan sifa ta al-ghadab a canza ta a maida ita a bankara ta koma sifar irada ba dan komai ba dan suna ganin tabbatar da waɗannan sifofi kamar an kwatanta Allah ne da wani abin halittarsa kaga wannan muna na zato ne ga abinda Allah ya sifanta kansa da shi muna na zato ne ga abinda manzannin Allah suka sifanta shi da shi wa dhanna bi jahlihi anna zahira zalika dalalun wa kufur ajabisa jahilcin sa har yake tsammanin zahirin abinda ayat take nunawa bata ne ko zahirin abinda ayat take nuna kafirci ne har ta kai Ahmadu Sawi bi Hashiyatu Sawi alal Jalalain a littafin sa yana cewa al-akhdhu بظواهر النصوص من أصول الكفر وتكرك ظاهر النفس تولى إلى دقة تكين جنشكان كافر تشيما تكاقى أنان كمر سنة سوس تشي القرآن يازو يكويد أصول الكفر تند القرآن يزو دوات أنان سفوفن كومبابو إند القرآن يتاويلوز babu inda alqur'ani ya kore wadannan sufin duk inda yazo tabbatar da su yayi wani yazo ya rubuta wannan cewa al-akhdhu ko ka yaddada wadannan zahirin wadannan nusus din to ka rike wasu ginshikan kafirci babu shakka wannan maganar munana zato ne ga Allah munana zato ne ga abinda manzanni suka zo da shi to wanda yake irin wannan ta yaya zai kyautata tutarsa kuma ga Allah wa kaifa yuhsinu dhanna bihi man yadhunnu annahu la yatakallam wanda yake tsammanin Allah baya magana ta yaya zai zama kyautar su to ga Allah wala ya'mur baya umarni wala yanha baya hani wala yarda baya yarda wala yaghdabu baya fushi ta yaya wanda ya yarda da wannan cewa Allah baya waɗannan ta yaya ne zai zama mai kyautar su to ga Ubangiji wanda kuma an san duk idan ash'ariya duka suna kore wannan hatta kalam ba sa isbatul kalam kamar yadda ahli sunna suke tabbatarwa da Allah dan ci Allahu yatakallam mata sha'a wa kaifa sha'a wa biman sha'a yana magana yadda yaso sanda yaso da wanda yaso saboda haka su kuma suna tabbatarwa da Allah da al-kalamun nafsi shi yasa suke cewa Allahu lam yazal mutakalliman law kushifa anna al-hijab la sami'na da za a yayi mana abin nan za mu ji kawai zancen ma'ana kamar zance ki ba ka kautawa ba yanke ba ya tsayawa wanda ahli sunna su suna tabbatar masa da cewa yana magana wannan kuma ita ce sifar kamala sifar da sifar ka da sifar radio da aka kunna ta yi ta magana 24 hours in ba ka kashe ta ba ko batir ya mutu da mutumin da shi zai yi magana sanda yake so yayi shiru sanda ya kamata ya shiru waye yake da sifar kamala a cikin su babu shakka mutum shi yake da sifar kamala to a ce ubangiji sifarsa sifa ce irin ta abinda ba shi da kamala a idanka kai kuma kai ka kibanta da sifa ta kamala wanda kuma wallahi masalul ala duk wani abinda zaka ce kamala ce to Allah shi ya fi cancanta da ita duk abinda zaka ce na ƙasa ne to Allah shi ya fi cancanta a kore masa babu wata sifa ta kamala da dan adam zai hararo face tafi cancantuwa ga ubangiji sama da cancanta ga wani mahaluki duk wata sifa ta da kasa da makhluki zai halarto to ubangiji shi yafi kowa nesa da ita wannan ita ce aqida ahli sunna shi yasa suke sanarwa suna cewa annabi Musa da ya magana da ubangijin sa ai ko wata bishiya yaji ko wata bishiya ce ta yi magana ba Allah bane yaya bishiya za ta ce innani ana Allah bishiya ta ce innani ana Allah bishiya makhluka ce ya za ta ce Allah ce ita kuma Allah fa'budni wa aqimis salata li dhikri bishir to kaga wannan daurewar basira ce da tamsul basira inda tayi haka sai ta narke ga ubangiji da ya tajalli falamma tajalla jabal ja'alahu dakka wa kharra musa sa'iqa ubangiji da ya tajalli ga dutse me yayin rugurugu yayin لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا saboda haka wannan duk kokari ne na kore wa Allah shi yasa aqidar ash'ariya a babin kalam daidai take da aqidar mu'tazila da sauransu a babin tabbatarwa da Allah tunda waɗannan sifofin da suka tabbatar kansu in ka koma wani abin sai kaga cewa ba a tabbatar da shi yadda yake ba haka al-kalam hatta cewa al-qur'an makhluq hatta ce alqur'anu makhluq kusan wannan aqida ce ta sha'ira sai dai ba a sarrahawa da haka ba a sarrahawa da haka tunda su a gurin su alqur'an maganar Allah abin nan ne ba kalam ne nafsi wannan kuma da muke karanta abu ne da harafi da waye da waye saboda haka duk wannan makhluq ne kaga wannan shine abinda tabi ke cewa mutumin da zai rayu cikin wannan aqida ta ya zai zama kyautar sa to ga ubangijin sa وقد قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر وهو السر من القول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين يتي تيايا gashi Allah ta'ala yana fada game da wanda ya shakkar ta'addukin ratayar jinsa da wani bangare na juz'iyat, wato shine asirru min alqaul, cewa in an boye Allah ba zai ji ba, Allah zai ji ne idan an bayyana, amma in an yi a boye to ubangiji ba zai ji wannan ba. وما كنتم تستسرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. صمانكم ألا بايا سنن دداما لك أبنى كتيا إكتاوا وتسنى قال إنشو أبنى سكي أبوي ألا بزي جبا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى كأبوي كبينا أبنجي يا سني. To shine Ibn al-Qayyim yake cewa wanda yake kun ga wata juz'iyya ce, wani dan bangare ne na sifar Allah, amma yake ganin cewa Allah ta'ala bai san baya yana ji in an bayyana, amma in an koyi ba zai ji ba, kamar yadda falasifa suke cewa Allah ya san kulliyat ne bai san juz'iyyat ba, ya san kulliyat, ya san abu a dunkule ne, amma a fillafillansa bai sani ba. Sauraka bishiya ya san mana bishiya ce, amma ganyayyakinta da ‘ya’yanta da waye wannan a ɓoye suke ga Allah, amma ya san ta haka a dunkule. Kaga wannan kafirci ne mara'ayi ne na falasifa, yana daga cikin abinda lokacin Abu Hamid al-Ghazali da suka tsunduma cikin harkar falsafa, da yana cikin abinda suka yadda da shi da farko, cewa Allah ya alamul kulliyat wala ya alamul juziyat. Daga baya Allah ya faɗakar da su kafin su mutu, suka gane cewa a cikin ɓata suke, da sun mutu akan wannan aƙida za su biyo Allah ne suna kafire. Allah ya dubi zuciyarsu ya taimaka musu ka fito daga cikin abin nan. Shi yasa ya yi ta bugawa da Ibn Rushd al-Hafid, wanda yake ganin yadda yake tare da wannan irin wannan aƙida ta falasifa, cewa Allah ya alamu الكليات ولا يعلم الجزئيات. الله ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. لما تسقط من ورقة با غنين ده زي فمعتوسي الله يسندش قوة قاية ولا حبة في ظلمات الأرض أتكين دفن كسا بادوبا أتكين دفن كسا فاتي الله يسندش. Wani zo ce ya alamul kulliyat wala alamul juziyat, Allah ya ce wa zalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum, wani shine zatan da kuke yi wa ubangijinku mummunan zato, ardakum wannan zatan ya halaka ku, fa asbahtum min al-khasirin, kuka waye gari kuna cikin hasararru. Fa haula ila ma dhannu anna Allah subhanahu la ya'lamu katiran mimma ya'lamun kana hadha isa'atan li dhannihim bi rabbihim. Kuka yi ce wadannan kun ga yayin da suka yi zatan cewa Allah ta'ala baya sanin da dama daga cikin abin da suke aikatawa, sai wanda ya zama muna da zato ne suka yi wa ubangijinsu. Fa ardahum zalika dhann, wannan mummunan zaton nasu ya halaka su. Wa hakaza sha'nu kulli man jahada sifati kamalihi wa nu'uta jalalihi, haka al'amarin yake game da dukkan wani wanda ya ja da sifofin kamala na ubangiji, ko sifofi na jalala na girma da isa ta ubangiji. ووصفه بما لا يليق به صفة الله ده ابن بي داتي صفة الله ده شيبا. فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداء من نفسه. وأن دزة إذا تنشي وعلم وأن زتب شي ذي شقد شيء الجنة فهو شكا وأن أركن سيكي يودر أركن سيكي وتسويلا من الشيطان شيطان يكي مصر وسواسي يكي مصر رأى. لا إحسان ظن بربه باكيو تتسويكي غوبا جيجن سمع. To bai kyautata zato ga ubangijinsa, ubangijinsa ba zai ganshi ba inda baya so, ba zai ganshi cikin aikin da baya so ba, ba zai ganshi cikin tawagar da baya son ya ganshi cikin ta ba, kullun zai yi kaffa wajen bin umarnin ubangijinsa da barin abin da ya hana. Wannan shine mai kyautata zato ga Allah. Malai ce fa ta'ammal hadha al-mawdi' wa ta'ammal shiddat al-hajati ilayhi, ka tsaya tsai kai karatun ta da su dangane da wannan mahalli, wannan bijire, ka tsaya ka nutsu ka lura ka ga irin yadda ake da buƙatar sanin haka. Shi yasa za ka ga mutane suna fitsararsu suna cin karansu ba babbaka, suna tabar gazarsu, amma kullum suna sa kansu cikin waɗanda za su samu rahmar Allah, za su shiga aljanna, za su samu gafara, ba sa taɓa jin cewa Allah suke wa laifi, kuma Allah nan zai iya kama su a kowane lokaci akan laifinsu. Kullum a tunaninsu da kai da su, da kai da kada kufa wajen bautar Allah, da kokarin kaucewa abin da yake haramu, da su da rayuwarsu gaba ɗaya suke da malniya a cikin taban saban Allah, tare za ku shiga aljanna ko ma su riga ka. Kaji ɗayansu ma yana cewa ai duk lalibe ne a duhu, wa ya san ɗan aljanna? Da kai da su wai duk lalibe kuke, ba wanda ya san wa zai ɗauko, wataƙila ma ya riga ka ɗaukowa kenan. To kaga wannan ita ce aƙidar da ta halaka mutanen farko, domin su suke wannan wala in rujuntu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kar ku ga a nan kamar muna yi ba daidai ba, a nan daɗin da muke ji an je can ma haka za mu samu, cewa in an tashe shi ma a lahira cikin jin daɗi za a tashe shi. Malai ce wa kaifa yajtami'u fi qalbi al-'abd tayaqquluhu bi annahu mulaqin Allah wa anna Allah yasma'u kalamahu wa yara makanahu wa ya'lamu sirrahu wa 'alaniyatahu wa la yakhfa 'alayhi khafiyatun min amrihi wa annahu mawqufun bayna yadayhi wa mas'ulun 'an kulli ma 'amil wa huwa muqimun 'ala masakhitihi mudayyi'un li awamirihi mu'attilun li huquqihi wa huwa ma'a hadha muhsinu adh-dhann bihi. Ci tayaya tayaya zai hadu a cikin zuciyar bawa a ce akwai yaqini, yana da yaqini, yana da sakankan cewa da tabbaci a zuciyarsa cewa shi mai haduwa da Ubangiji, yana da tabbaci a zuciyarsa cewa Allah ta'ala yana jin sa, yana jin maganarsa, yana ganin inda din yake, ya san sirrinsa, ya san abin da ya bayyana, babu wani abu wata boyayya da za ta boye wa Allah daga al'amarinsa, yana da tabbaci a ransa, yana jin cewa akwai ranar da za a tsayar da shi, a tashe shi, a tsayar da shi gaba ga Ubangijinsa, a tambaye shi gaba da dukkan wani aiki da ya yi, a ce yana da wannan yaqinin a ransa, yana jin haka a ransa, tabbas akwai wannan rana tana zuwa, kuma za a yi masa hisabi taro da kwabo da duk faɗi tashinsa, duk wani motsinsa Ubangiji zai masa hisabi akan wannan. Yana da tabbaci akan haka, amma duk da haka ya doge, ya dage, ya tirje akan sabawa Allah, ya tirje akan bin abin da yake fushin Allah ne, mudayyi'un ya nace wajen tozarta umarnin Allah, ya nace wajen rushe dukkan wani haƙƙi da Ubangiji ya dora akan sa, kuma tare da haka rika jin shi mai kyautata zato ne ga Ubangijinsa, ba zai yiwu ba. Indai akwai yaqini da ranar lahira, akwai yaqini da hisabi, akwai yaqini da cewa akwai aljanna, akwai wuta, akwai yaqini da cewa duk abin da kai Allah yana gani, yana ji, yana gani, kuma zai maka hisabi, zai yi wahala a ce akwai wannan yaqinin a zuciya, kuma kaga mutum ya dage tukuru yana saban Allah. Dole wannan yaqinin sai ya sa zuciyarsa ta karaya, sai ya sasa zuciyarsa ta tarbe. Ku duba mu ga, ku ga da Ubangiji ya ce ara aital ladhi yukazzibu biddi, wanda bai ƙaryata ranar sakamako ba, zaka ji tunanin jawabin ansar shine wanda yake cewa babu lahira, ko ba za a tashi mutane bayan mutuwa ba, wannan shine zaka yi tawaqqu'in alladhi yukazzibu biddi. To amma da Allah ya tashi ba da ansar, waye? Fa zalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'am al-miskin. Sai Allah ya sifanta mai ƙaryata ta ranar sakamako, wanda yake cewa babu ranar hisabi, sai Allah ce shine wanda yake yad'u al-yatim, ne tankade maraya, ne bangaje maraya daga haƙƙinsa. To duba kalmar yad'u, tana sautin ta yana dauke da ma'anar kaji yad'u al-yatim, yana bangaje maraya, ya tankade shi, ya mangaje shi daga haƙƙinsa, da zai nuna maka yadda zuciyarsa ta kekashi, ba ya yi masa wayo ba ya kwaci haƙƙin, ba ta hanyar dabara ba, ba ta hanyar 419 ba,
a'a da ƙarfi zai bige shi ya kwaci haƙƙin. Wannan ramzi ne da yake nuna kwaci haƙƙin duk wani mai rauni wanda ba yadda zai yi. Yanzu wanda zai cin dukiyar talakawa, ya san talaka na babu da su iya yi, ya yi amfani da ƙarfin soja, ƙarfin ɗan sanda, ƙarfin kurkuku, ya cinye dukiyar talakawa, wannan bai yi daidai da wallafi dokol yatim ba. Kana da yadda za ka yi ne? Kai ba yatim ne, gaskiya ne, kai ba yatim ne. Wala ya huddu ala ta'abil miskin, ba ma ya kwaɗaitarwa, ba wai shi ya yi ba, ba ma ya sa a yi, kai ba ya so a yi, ba ya so a yi, da wani zai cika yi ma zai hana shi. To, wanda duk zai yi wannan, ya duba mutum da yake mai rauni marar galihu dan jigari-jigari, a ce ya dube shi dan haƙƙin nashi da zai kai baki, ya mangaje shi ya kwaci. Anya wanda yana tunanin akwai ranar tsayawa, akwai ranar da zai tsaya gaban Allah, da shi da wannan gaba ɗaya suna ababen daidaita gaban Ubangiji. Ka duba yadda Ubangiji ya ce, wailul lil mutaffifin, cime allazina idza talu ala nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, sai ce me, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Saboda duk mutumin da yake jin wannan a ransa, to zai yi kokarin ya ga bai ci haƙƙin talaka ba, bai ci haƙƙin jama'a ba, bai ci haƙƙin mara galihu ba. In ka ga kuwa ya doge ya dage ba ji ba gani, to babu shakka abun ma baya ransa. Shi yasa Allah ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, wannan ba sa tsammanin wai za a tashe su ne a wata rana mai girma, yau mai komun nasu da rabbil alamin, ranar da duk mutane za su tsaya gaba ga Ubangijin halittu. Wato da suna jin za su tsaya ga Allah, ba za su yi wannan ba. Ka duba yadda rayuwar yanzu take, a gaskiya yadda za ka ga cin haƙƙin al'umma ya zama ba a jin ma wai laifi ne, ba wanda yake cin ba har shi ma wanda ake cin haƙƙin nashi, shi kansa ya fara jin ba kamar ma to menene ma kuma. Shi yasa za ka ga talaka wanda kake fafutuka wajen a bashi haƙƙinsa, da wani nashi ya samu kokari zai yi ya bashi shawara, to kaga fa alheri ne Allah ya ba mu, ka tsaya ka ci alheri, ka ci arziki, shi zai fara masa da siyar ya sata. In bai yi satar ba, to ya shiga uku kuma a gurin ƴan uwansa da danginsa da ƴan ƙauyensu, da ƙauye za a rika zuwa ana zuwa da ƙoƙo bayar. Wallahi ana gaya min kwanan nan wani kantoma da aka bashi ruko irin ba kantoman nan, shi ba ɗan siyasa ba, bai saba ci ba, bai san ba da ake ci ba, aka bashi rukon local government, ƴan uwansa sun baibaye shi, ya ce da can kowa yana ganin shi mutumin kirki, amma an zage suke wai yaƙin alheri. Da can mutumin kirki ake, da an ambaci sunansa a ce mutumin kirki ne, amma za an ambaci a ce mutumin banza, ya sauka mu gani. Wallahi ya ce shi kadai ya shiga ɗaki kuka yake, yanzu shi ne da da ake bansa, yanzu ake zage shi saboda me? Saboda ba sata yake ci abokin su. To kaga wallahi sai na yi satan nan, ce ya zai sai na yi satan nan, ka duba irin wannan. To irin wannan bala'i har ina, shi talakan da ya kamata ka samu wani mai gaskiya ka ƙara ɗaure masa gindi a kan ai gaskiya, a kai ne za ka riƙa ziga shi, da an ce yau ga wani an bashi wani muƙami, ɗan uwansa za su zo su zage shi, kuma duk nasiha banza za a riƙa bashi daga ƙauye wanda bai san shi ba, bai san ta inda ma suka haɗa dangantaka ba, zai zo tara hannunsa ya ce a bashi rabansa. To har ta kai ba shi mai laifin ba, waɗanda ake wa laifin su kansu masu ingizawa ne a kan a yi laifin. to wannan shi da abin da Ibn Qayyim yake cewa tayu ta yaya mutumin da zai hada yakini cewa akwai ranar lahira akwai hisabi yana jin kullun mutuwa yake yana ga mutane da yawa suna mutuwa ba su shirya ba kullun a gaban sa waɗanda suke harkar nan da shi wasu ma suna gaban shi a harkar wasu ma sun bi hisabu shi yanzu ta kila ma yanzu yake kokarin ya zai a tusa shi amma a gaban shi zai ga Allah ya barar da rayuwarsa amma ko a jikinsu wannan ku suna jin akwai randa a tashe su shi ta yaya zai zama mai kyautar zato ga ubangijinsa wa hal hadha illa min khida'in nufusi wa ghurur al-aman ce menene wannan in ba yaudarar rai rayuka da rudi na gurace-gurachen duniya su suke rudar su haka duk kullun gurin sa ya zai samu kaza ya zai zama kaza haka yana ci amma ya zai zama gwamna yana zauna ya zai zama shugaban kasa kullun yana shugaban kasa ya zai zarci kullun haka ne guri ba zai kare ba shi yasa za ga ba a kasan mu ba ina ake irin wannan mutum ciyaman yayi ciyaman yayi tenuwa ɗaya ya tsaya an yi shi gwamna yayi gwamna ya maimaita ba damar kuma ya maimaita saboda constitution bai ce ya maimaita ba to sai ya sanata kuma to dai sai an ci gaba da yi da shi za a ci gaba da dama da su to can tun da ba tenuwa kaga zai yi tai nan kuma inda ya bari ya sa nashi ya ci sama ya ci kasa to kaga ni in ba ma a irin kasashen mu ba ba inda ake irin wannan gaba ɗaya ka kanka ne abubuwa ko zamanin sahabbai caccan zama ma'aikata yake sayyidina Umar baya barin ma'aikacinsa in ya tura gwamna baya barin shi ya wuce shekara uku ka duba duk imanin sa Ibn Abi Qasim da ya cire shi su waye za a kawo masu ɗaya bisa ɗari na imanin sa amma sai da ya cire shi amma kowa ya rike to fa baya so saki sai dai in za a kwata da ƙarfi in ma ya kama ya saki to zai sakar ma wani wanda shi kuma zai rike wancan wanda aka siya sakar ma kuma duka haka abubuwan namu ka ɗauka a siyasance hatta a harkar addini harkar kasuwanci kowa ya shiga ba zai so ga wani sun jera tare ba sai dai duk abu bayansa ta kuma ba haka ne ba rayuwa ba haka take ba yadda haka ake kai ba za ka zo wannan gurin ba tunda wasu riga ka zuwa wasu ne suka kauce ka zo to ba komai yake ja wannan ba ghururul amani gurace-gurace ne suka yi yawa ya ce wa qad qala abu umama ibn sahal ibn hunayf sunan shi as'ad ibn sahal ibn hunayf aife shi bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara biyu kafin wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ne masa tahniki ya sa masa sunan kakansa abu abin nan sahal ya sa masa sunan as'ad domin kakansa na wajen kuma sunansa as'ad ibn zurara abu umama yake cewa kun ga sahabi ne amma wanda yake kananan sahabbai wanda kawai yana da ru'ya ne amma bai da ruwaya sai daga annabi sallallahu alaihi wasallam mursala ce yace dakhaltu ana wa urwatu ibn zubair ala aisha radiyallahu anha ni da urwatu ibn zubair mun shiga wajen ummuna aisha radiyallahu anha faqalat sai aisha radiyallahu anha tace law ra'aytu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi maradin lahu ina ma kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cikin wata rashin lafiya wa kanat indi sittatu dananir aw sab'a ya bana ajiyar dinari bakwai a shida ko bakwai shakka ne daga mai ruwaya ko daga ita dinari shida ya bani ko bakwai cewa in aje su fa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ufarriqaha yace wannan dananir guda bakwai ki rabawa mabukata su yana kwanci qala sai tace fashaghalani waj'un nabiy sallallahu alaihi wasallam sai rashin lafiyar sa ta shagaltar da ni ta dauki hankalina hatta afahu Allah har Allah ya bashi lafiya ثم سألني أنها سيتي يا بطن كل أدنى الربا ومبكاتنى فقال ما فعلت يتي متكي لكل أدنى أكنت فرقت الستة الدنانير wannan dananir dinari guda shida din kin raba su ga masu bukata fa qultu aisha shi nace la ban yi ba wallahi laqad kana shagalani wajhuka shi rashin lafiyar kace ta mantar da ni ta dauke min hankali qala fad'a biha yace to aje a kawo su fa wada'aha fi kaffihi ya dora wannan kudin akan tafin hannunsa yace ma dhannu nabiyillah لو لقي الله وهذه عنده مي annabin Allah yake tsammani da ya hadu da ubangijin sa ya hadu da Allah wadannan kudaden suna taskarsa to ga mabukata can mukan a basu ba an ajiye da me zan ce wa Allah a wani lafazin yace ma dhannu muhammadin bi rabbihi law laqiya Allah wa hadhihi indahu me Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tsammani game da ubangijinsa da zai hadu da Allah wannan kudin yana gurin sa malai yace fa ya Allah abun mamaki ma dhannu ashabil kaba'ir wadh-dhalamati billahi idza laqu me masu manyan laifuffuka da zalimai me suke tsammanin ran da suka da Allah anan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai cinye kudin yayi ba bai da wai nashi ba su da annaba ne ma ba a gada abinda suka bari ko da ya mutu ma abinda ya bari sadaka ne amma ka duba yadda hankalin sa ya tashi kike me zan yi tsammanin wani irin haduwa zan yi da ubangiji na da a ce na to bare wanda ya maida dukiyar tashi ba magana ake ba ya aje alalita baya aiki a'a ya kwashe dukiyar ya kwashe wallahi wani yake ce min duk yawancin aikin da ake yi kudin da za a fitar 70% na kwashewan ne 30% shine za a dan sake shi kasa can ma su ma na kasa su wawasa sai ka gaba abin da yazo kasan dan wallahi Allah ta'ala da ya halicci ƙasa kaddara fiha aqwata bi arba'ati ayyam duk abin da zaka ci ka sha buƙatar ka ta dan adam ubangiji ya aje maka ita ƙasa ubangiji bai halicci bayin sa ya zubo su ƙasa ba ba abin da zasu ci ba abin da zasu sha ba inda zasu kwanta ba yayi ya kaddara komai yayi shi daidai bakin gurgudu wama nunzilu illa bi qadarin ma'lum komai sananne ne Allah ta'ala ya yi shi daidai wa daida saboda haka in kaga wani ya rasa wani ne cinye masa haƙƙin sa da ubangiji ya aje masa wani ya cinye sai kaje zai bayani ubangiji ba zai yi kamar ka haka ba abinci ba ya aje maka shi a ƙasa tunda yayi sama da ƙasa ya halicci ƙasa yace ya aje abincin da za a ci to amma saboda wasu sun yi wasu sun yi babakire sun yi danniya sun kwashi dole wani ya zauna da yunwa malai yace meye zaton masu manyan laifuffuka da azzalimai me zai zaton su da ubangiji izalaquhu randa duk suka hadu da shi wa mazalimul ibadi indahum sun zalunci bayan sun cucuye dukiyar su me za su ce wa Allah فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك لم يعذب ظالم ولا فاسق كجارة idan har maganar da zasu su ce wa Allah in sun ce wa Allah ya ubangiji mu mun kyauta zantsan mu ne da kai mun san Allah kai mai afuwa ne kai mai gafara ne kai mai rangwame ne innaka afuw to in dai har wannan zai amfane su bayan sun yi duk abin da suka yi to babu wani azzalimi ko fasiki kuma da za a zanta sai zama kowa zai sha kowa ma sai faɗa ka to wa za a kai wutar babu kowa zai ce shi ya kyauta ta zato ga Allah falyasna'il abdu ma sha'a daga nan kawai bawa ya dai da abin da yake so waliyartakib kullum ma nahahu Allahu an yaje yayi duk tabar gazar da zai yi yayi duk abin da Allah ya hana wal yuhsin dhannahu wal yuhsin dhannahu billah in ya gama kyauta ta tso ga Allah fa inna an-nara la tamassu wuta ba za ta taba shi ba fa subhanallah ti subhanallah shi ma yablughu al-ghurur bil 'abd ka duba yadda inda rudu yake kai bawa saboda haka dole in za a kyautata zato ga Allah to ai kyakkyawan aiki a dau hanyar kai kyautata na'am zaka iya tuntube zaka yi laifi wannan lokaci kai dan adam tunda aka halicci dan adam Allah ta'ala ya nuna cewa dan adam mai laifi laqad ahidna ila adam min qablu fa nasiya fa lam najid lahu 'azma amma in ka tuba talaqa adam min rabbihi kalimat fa taba 'alayhi amma ka doge ka dage wani ma yana kokarin ya ce da kai tu ka tuba kana kai masa mangara da duka yanzu ne babba su fadar gaskiya fa da suke cewa a tuba a gyara a daina shine laifin su tunda ba zuwa suka yi suka ce su ma a wawasa da su ba kai hannu suka yi kan abin nan ba a daina a daina to wannan shine laifin su saboda haka babu yadda za a yi kyautata zato kawai shi kadai ya kubutar da mutum wa kad qala ibrahim li qaumi ibrahim alayhi salam ya ce wa mutanansa a ifkan alihatan duna allahi turidun fama dhannukum bi rabbil alamin ay fama dhannukum bihi an yaf'ala bikum idha laqitumuhu wa qad abadtum ghayrahu annabi ibrahim yake cewa ifkan alihatan duna allahi turidun qariya qage wasu ababan bauta ba Allah ba shi kuke nufi kuke so fama dhannukum bi rabbil alamin to kuke tsammani da ubangijin halittu ai fama dhannukum bihi an yaf'ala bikum idza laqitumuhu me kuke tsammanin zai yi muku in kuka hadu da shi wa kad abattum ghayrahu alhalin kun bauta ma wani ba Allah ba saboda haka dole ne a fahimci cewa kyautata zato ba za ta taba haduwa tare da mummunan aiki ba kana mummunan aiki kuma kyautata zato dole sai ka kyautata aikinka to sai ka ji kai kanka mai kyautata zaton ne saboda ka yi iya bakin kokarinka to kana kyautata zaton Allah ta'ala ya yafe maka abin da yafi karfinka ko Allah ta'ala ya yafe maka gajiyawarka Allah ta'ala ya yafe maka kuskurenka Allah ya yafe mana da wannan zamu dakata sai kuma wani satin insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كون هيك جاء السلام عليكم جميع إنجنشن حديث ديك جوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذكرن الله قوم في الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم الله الجنة رواه ابن حبان حديث هنا cewa an karbu daga dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace wasu mutane lalle za su ambaci Allah a nan duniya suna kan shimfida ko kafid da aka shimfida yudkhiluhum Allahu aljanna Allah zai shigar da su aljanna ce ibn Hibban ya ruwaito shi yace dan naji wani malami yace hujjar sa ce ta yin wazifa irin wanda ake zagaye kyalle kuma yace ingantacce ne dan yace har raddi yayi wa Albani ya tura a Madina kuma har an kasa maido masa ansa to za mu fara da karshen gabar karshe na farko ka ce Albani kaiwa to me kai tura Albani ai ba Madina yake ba bari a Jordan yake saboda haka kaga ka tura wasiƙar ba hanyar ta ba ba ka mai yiwa ta bace ba ta je ba wa ba yanzu gashi za a baka ansa a masallacin Modibo kowa daga Albani ba daga bakin almajira Albani Albani ya rasu Allah ya gafarta masa da dinsa na san dai wannan ko ku aka bari za ku bashi a sanar da wanda har ka ce ka rubuta raddi ga albani ai ba abin abin kamar kamar irin abin nan na mukyakyata din nan da ake irin yan labaran nan na bandariya na barkwanci a hadisin yana cikin sahih ibn hibban al ihsan abu ya'la ya ruwaito shi tabarani a kitabud du'a ruwaito hadisin daga wani da ake kira darraj shi kuma to ku bari a kai mana tunda daga wani da ake kira darraj abu samh shi kuma daga abu al-haytham daga abu sa'id al-khudri sai aka yace ibnu mas'ud ba hadisi ibnu mas'ud bane hadisin abu sa'id al-khudri sannan isnadin mai rauni ne isnadin darraj abu samh an abu al-haytham an abi sa'id al-khudri wannan silsilar mai rauni ce saboda hadisin bai inganta ba ta fuskar isnadi wala bai inganta ba da yake cewa ingantacce ne ba ingantacce bane ta fuskar isnadi a na ɗaya kenan na biyu ko a cikin wannan hadisin ko ji wani abu wazifa a ciki an ce wasu mutane Allah zai shigar da su aljanna sun ambaci Allah suna kan shimfudu ba su zaga kyalle ba al-furush kun ga wannan duk furush ne abu shimfudadde na garari amma kyalle sunan shi kifatu kumashi sunan shi wannan al-furush al-mumahada abinda yake nufi kamar yadda shi ibnu hibban shi wanda aka ce ya ruwaito abinda yake nufi shi yasa ya masa babi yace zikru al-khabar ad-dall ala anna ihsan as-sarirati wa salah al-qalbi afdalu min al-kadd fi at-ta'ati wannan hadisin da zai kawo yana nuna cewa in ka kyautata niyyarka zuciyarka ta zama mai kyau tafi ma wanda zai sha wahala cikin da'a wato wannan mutane ne a cikin jin dadi a cikin ni'ima suna kwance kan shimfudu na alfarma suna ambatan Allah kuma Allah ya sa su cikin aljanna me ina wazifa take nan wani a gidansa ma yake a cikin ɗakinsa akan gadansa akan shimfudarsa akwai wanda yake wazifa a cikin ɗaki akan gado akan shimfudar waye zai bari a je ɗakinsa a yi masa wazifa saka hadisin in ba da ya inganta abin da yake nufi shine duk inda kake ko kana cikin ni'ima ne inda za ka riƙa ambatan Allah to ubangiji sai kai ka wata aljanna can sama dan ƙarshen hadisin cewa yake yudkhiluhumullahu الدرجات العلى الله يشفع وانا ديدي كده الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وانا اهل السنه ادبا انكارن wannan amma kai kalle ka zage ba ma hawa kake kansa ba a haukan mana ba hawa kake kai ba su ko wannan alal furushil mumahada kamar zaman nan da kuke shine irin wannan zaman da kuke akan shimfudu saka wannan ba shi ake nufi ba ko da hadisin mai inganta ba wanne yake nufi saka ba wani hadisi ko rubutse ne akan wazifa wanda yace irin hadisan nan na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan cewa wanda ya aikata wani abu bana tare da shi yana nufin shi ya kafirta ko ko me yake nufi a ba daga an ce bana tare da shi yana nufin ya kafirta ba abinda aka ce ya aikata ka tsara ka hurci bane kamar yanzu mar ragiba an sunnati ar ragbatu an sunnati rasulullahi iri biyu ne akwai wanda zai kyamaci sunna din dan tana sunna annabi yayi saka shi baya so kaga wannan kafirci akwai kuma wanda saboda kawai san zuciya sai ji ba zai iya ba amma yadda annabi yayi kuma yayi ta cewa wannan shi yafi wanda ba kafirta shi ba yanzu misali a daidaita man gashara falaisa minna wanda ya mana algush ya mana dungushe to ba cikin mu to yanzu shikenan duk wanda ya algush ya kafirta haka baka ce ya kafirta ba amma kalma ce da take nuna alwa'idu shadid akwai razanarwa mai tsanani a ciki lokacin da kowa yake neman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimaka ya masa ya cece shi ya je Annabi ce ba ruwana kaga akwai matsala amma ba wai tana nufin kafirci ba wannan yake cewa shine a cikin sallah ko da yaushe sai ya rika yin tunanin wasu lamurra na rayuwa ko akwai addu'ar da zai rika yi dan ya rika samun nutsuwa cikin sallah domin ya bar tunanin al'amuran duniya babu shakka ana buƙatar khushu'i a cikin sallah wannan ka samu nutsuwar zuciya shi ake kira khushu'i akwai tumanina wannan ta gabbai ce ka tsaya ba tare da kana soshe-soshe ba ba tare da kana waiwaye ba ba tare da kana wasa da wani abu na jikinka ba wannan tumanina ake ce masa zuciyarka ta tsaya guri guda ka ji cewa sallah kake ubangiji kake gana da shi kana karanta ayoyi ne ayoyin nan na rahama ne ayoyin nan na azaba ne ayoyin nan na gargadi ne kana jin wannan tare da kai wannan shi ake kira khushu'i mutane sun sha bamban wajen khushu'i wani ya fi wani wani ya fi wani za ku tsaya a sahu daya wani sallar safi daima tana can koli wani kuma ta yi kasa saboda me saboda tafawut ma fi qulub insha Allah wal ladina fi salatin khashi'un masu khushu'i a sallah abubuwa da yawa suna sa khushu'i daga cikin irin abin da suke taimaka mutum ya yi khushu'i na farko ya zama inda zai sallah nan babu abubuwan da su dau hankali shi yasa aka ce kake sallah a gurin da aka sa wasu hotuna ko wani zane da zai dauka hankalinka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da wata riga da take da zane haka a jikinta yace daga ya gama yace abin nan ya cire rigar yace alhatni fi salati ituni bi ambijani ta abil jahl ya cire wannan yace ta shagaltar da shi ta dau hankalinsa saboda kai ka kuje wa duk abin da zai dau hankalinka gurin da zaka yi sallah ya zama babu ne ba shi yasa ga mutanen mu in dan kauye in suka je Saudiya saboda yadda aka kawata masallacin sai ga mutun yana sallah yana waiwaye da wuya ga dan Afirka yana sallah ba ka ga kansa yana waiwaye duk wani haske da ya ga gilma sai ya kai idan sai ya ga me saboda bai saba ganin irin wannan ba hankalinsa zai rika daukar sa yasa kakkai sallah a gurin da ka san wani abu zai rika daukar hankalinka ka sa talabijin gaba ka kunna kuma kana sallah kaga bai da kai sallah to kai wannan sannan kai kokari ka rika kallon ma inda zaka yi sujjada kada ka daga idan ka kana kalle kalle ka kalli nan ka kalli nan to duk abin da ya gitta zai zo ranka amma ya zama na mawdu'u nazarika shine gurin sujjada kamar yadda sunna ta nuna ba hana ka daga kai ba hana ka kalli wani abu ba haramun bane dan ka kalli wani abu amma dai ya zama na mafi yawancin lokaci kana kallon gurin sujjada ka wannan zai taimaka maka wajen halarta samun khushu'i abu na uku da zai taimaka maka wajen samun khushu'i shine ka rika sanin ka rika yi kokari ka san ayoyin da kake karanta mai ma'anar su dan sanin ma'anar ayoyin zai ja hankalinka tabbas sabanin ana karatu baka sanin me kake karanta in kuma liman kake bi ba laifi ka bi limamin da ka san karatun sa yana da dadi sautin sa jamil ne yana da dadi zai rika jan hankalinka kada ka rika yi sallah bayan wanda yana karatun Allah Allah kake kurabu sauraka ba laifi dan kai tunanin zuwa masallacin wani saboda karatun sa yana da dadi zai sa maka khushu'i sama da wannan sannan yi kokarin tabbaka sunnoni na manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sallah kai kokari ka san ya annabi yayi sallah kai tunanin tabbaka irin wannan sunnonin zai taimaka wajen kawar maka da shedan amma da zarar mutun ya shiga sallah kan shedan zai zo ya ta masa wasuwasi zai tazo wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan nan kira sallah ya gudu da an gama kiran sallah ya dawo an yi iqama ya gudu da an gama iqama kuma ya dawo saboda zai ta kokarin ya ta sa wasuwasi to wani zai dau matakai wani kuma zai zan bai dau wani mataki ba to kaga shedan zai yi wasa da zuciyar sa Allah sai a wannan yake cewa shi yana karatun boko kuma yana da kasusuka na tafsiri na malamai daban-daban kamar guda biyar daga bakara hannasi kuma yakan ji waɗannan karatuttuka kuma in yaji wata matsala wani lokaci yakan tashi yayi wa ƴan uwa faɗakarwa a masallaci akan abin da ya ji to shin hakan yin daidai ne ko kuwa ya bari sai ya san ilimai irin su nahwu balaga mantiki da sauransu to ba a ce kada ka isar da abin da ka ji ba abin da ka sani ka san ka fahimce shi ka isar wannan ba laifi bane amma ka mai da kanka wa'azi kuma a cikin jama'a dan daga na ake zarciya galibi daga na ake zarciya amma kai da wani abokinka wani dan uwanka a wani majalisin ku haka dan uwanka ya kira ka gidansa shan shayi kai mai shan shayi ne ka ji wani karatu ka gaya masa na ji ko wani karatu ko a gidanka gaya wa iyalanka ko abokanka wajen aiki amma miƙe a masallaci irin haka ake zarciya kuma ga mutum an kasa shawo kansa da ya fara yi an fara kabara to shikenan an fara masa caji to kuma daga nan zai wuce abin da ya ji sai shiga barabarama to ya fara jin daɗi kuma a zo a ce ya dakata sai ya ce bakin ciki ake masa ya fara samun karbuwa haɗa ne ba a taka masa birki saboda aka sai a yi ƙoƙari irin wannan ka faɗakar ba a ce ka faɗakar ba amma kada ka mai da kanka da kamar wani idan sanda ta tsaya a masallaci gaban jama'a mutane za su ɗauke ka wani shek ne saboda haka sai a yi abin da taka tsantsan kuma an sanar karatu da za a fara insha Allah gobe na sira wato sira tana daga cikin abin da a gaskiya muna da kusuri wajen karantar da ita galibi ana karantar da su hadisi tafsiri tauhidi fiqh da sauransu wannan ana yin abin amma sirar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma watakila abin da ya jawo rashin samun wani dan matsakaicin littafi da za a bi shi a karanci da yawancin littattafan daga manya-manya sai wanda suke kanana sun yi karanta sosai da ba za su wadatar ba da kuma sanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba karamin darasa bane a cikin ta domin rayuwarsa gaba ɗaya tarjuma alqur'ani ce kuma rayuwarsa gaba ɗaya tsari ne na rayuwar al'umma ya kamata rayuwar al'umma ta kasance annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na manzo a matsayinsa na mai gida da iyalansa a matsayinsa na shugaba a cikin abin dinsa a matsayinsa na komanda a matsayinsa na limami a masallacinsa a matsayinsa na alkali wato babu wata janibi na rayuwa da za ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai matsala bai wakilci wannan janibin ba shi kaga karanta rayuwarsa shi karanta yadda al'umma ya kamata ta rayu ya kamata al'umma ta rayu to kaga wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske wannan bukatar na hararo shi yasa ma na rubuta littafin Nabiyur Rahma wanda ya kunshi sirar annabi sallallahu alaihi wasallam tare da darussa sira ce tare da darussa dan siratun wa durusun wa ibar ba kawai su za a yi ta jawo labarin bane annabi yayi kaza yaje yayi kaza sun hadu da kaza yace kaza an ce masa an yi masa yayi wannan sardin ahdas ne a kowane hadas annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza a lokaci kaza wani darasi ke karkashin wannan 1 2 3 4 sai kuma aje annabi to ya hadu guri kaza sun yi kaza sun yi to wani darasi ne a karkashin wannan wannan shine hikimar karanta rayuwar shi 1 2 3 4 za mu karanci abu kaza hikimar da take cikin nan darasin da yake cikin nan abu kaza da kaza da kaza da kaza to a haka na dan rubuta littafin ban bai kunshi dukkan ahdas na sira ba amma tunda so mun tabi ne ka samu manya-manyan abubuwa daga haihuwarsa zuwa hijira sannan sai kuma yaƙe-yaƙensa har zuwa wafacinsa da komeye da yake cikin kowane abu da ya zina to an buga farko a buga shi ma da dama ba a buga dubu ɗaya haka kofi dubu ɗaya aka buga to yanzu an wawo shi kofi ɗaya dubu ɗaya babu lokacin da aka buga shi akwai buƙatar muraja'a sosai don haka yanzu yana da ina muraja'arsa akwai ƴan kurakurai da suka faru a ciki haka na rubutu wasu abun ma na ƙara wasu abun na cire a ƙara da yin ɗaba a kusan aikin ɗan adam in zan yi muraja'arsa sau ɗari sai na ga wani abu ba haka ya kamata ba sai na kuma wani abu da ya kamata ba ce ba wannan ba zai kare ba, na sani shi kansa dakta da yace zai karantar da ku, zai kara wasu abubuwan, zai gyara wasu abubuwan. Wannan aiki ne da na san zai yi, kuma za ku ƙwaru ƙwarai da gaske, saboda shi kansa mai sha'awar wannan janibin, yana sha'awar janibin sirra, kuma shi kansa ya hango akwai buƙatar haka, akwai buƙatar haka. Musulmi za ka ga yana cika baki, yana abin nan kumfar baki an taɓa manzala, amma shi bai san waye manzala. To kaga ya kamata kai ka san shi ma tukunna, in an ce to yi min bayaninsa, to sai mutum yi turus, ai annabi ne, annabi ne ba, manzan Allah ne, ɗan gatan Allah ne, kaza ka, to wannan ba shi ne ba, waye shi? Bai sani ba. To ashe kaga mu ahlus sunna mu kamata mu fi kowa sanin wannan janibi, don kullum mu muke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, to mu san waye rasulullahi din? Saboda abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske, kuma kuduwa ce ila al'amam insha Allah, taliha khutuwat, za a bude abubuwa, dan za a ita, za a ita, za ka rayuwa ka gaba ɗaya, za ka karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam, ba za ka gama ihada da jawabin wannan shakhsiya ba. Kullun rubutu ake, kullun kuma zaƙulo wasu abubuwa ake da na farko ba zaƙulo ba, saboda girman shakhsiyar manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu dace, kuma da fatan in kuma za su bada haɗin kai wajen halartar, na ji daɗi ƙwarai da gaske da aka samu damar a karanta sira. Sira ana da buƙatarta, ana da buƙatarta sama, yanzu ba inda za ka je, ba garin da aka je baka samu inda ake karanta bulugul maram ba, ko riyadus salihin ba, amma sai ka je ba ga inda ake karanta sira ba. Insha Allah za a bugo daba'a ta biyu wadda ma za ta fi wannan zama inganci da gyare-gyare, kowa zai iya mallaka bi iznillah. Fata abinda muka yi daidai, Allah ya bamu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.